Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A daidai wannan lokaci da gwamnatin Najeriya ta lashe takobin sauya fasalin takardun kudin naira, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa da yi ma tattalin arziki zagon ƙasa ta ƙara zahawa yadda take sa ido kan wuraren canjin kudin naira zuwa wasu kudade na ƙasashen waje, musamman ma dalar Amurka da niyyar kama barayin kudin ƙasa. A cikin irin wannan binciken na EFCC ne ma ta kai ga kama wasu 'yan canji a wurare daban-daban a ciki har da kasuwar WAFA da ke Kano. Mun tattauna da shugaban 'yan canjin na WAFA, shi ma shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ya yi bayani, kuma da yake yau Juma'a muna tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita Juma'a. Shugaban 'yan canjin WAFA ya ce bai san dalilin kama mutanensu takwas da EFCC ta yi ba, tunda har yanzu ba ta ce ga laihinsu ba.
Sunana Yusuf Nabahani Abdullahi, ciyaman ne ni a kasuwar WAFA, wato masu canjin kuɗi, Al-Amanat Association. Da farko dai su mutanen EFCC abokan mu'amalarmu ne, tunda duk wasu abubuwa suna neman gudunmuwa daga wajenmu a basu gwargwado. Duk wani abu da suke bukata a wajenmu suna zuwa su nema, kuma mu nemi su. To a wannan lokacin zuwan da suka yi ranar 1 ga wata sun zo sun yi kame a kasuwarmu, wanda mu ba mu taɓa tunanin kan zai faru ba, domin duk wani abu da suke bukata in sun nema ko mutum ne ko wani bayanai ne, gwargwadon hali mukan ba su. To amma kuma sai suka zo suka yi kame, suka tafi da mutanenmu mutum takwas yanzu a hannunsu.
Ya zuwa yanzu kenan dai hukumar EFCC ba wani bayani da ta yi muku, ta dai kama mutanen nan ne ta tahi da su, ba wani bayani da ta yi muku a kai?
Har yanzu ba ta gaya mana wani laifi da suka yi cajin waɗannan mutane namu da shi ba.
To baka ganin cewa ita hukumar ta EFCC sai da ta tabbatar da cewa waɗannan mutanen takwas suna da laifi sannan ta je ta kama su?
To ai, har yanzu nan a halin da ake ciki ba a tabbatar mana da cewar ga wani zargi kan waɗannan mutanen nan. Tun da aka yi ta bibiya mu ji yaya menene laifin ma da suka yi, har yanzu ba a gaya mana wani laifin da suka yi ba.
To mu dai daga irin bayanan da muka samu, ɗaya daga cikin dalilan kaman na da nasaba da canjin naira zuwa dala, musamman ma a wannan yanayi, a wannan lokaci da ake maganar cewa za a canza fasalin naira, inda wasu masu ɓoyayyun kuɗi ko haramtattun kuɗi suke ta ribibin zuwa canza kuɗaɗensu a daloli domin su adana.
To mu dai wayannan naje din na tattar da wanda aka kama ɗin nan membobi na ne, kuma a nan kasuwa aka kama su ba a banki ba. Kin ga ba a wajen da ake zargi in sun je banki kawawa kuɗi, to wannan shine za a ce an kama su da laifi. Amma wannan ne wanda suna cikin kasuwarsu suna harkokinsu aka zo aka kama su.
To yanzu wani mataki za ku ɗauka?
To mu dai muna bibiyar su duk wani abubuwa da suke bukata, gwado mana iya kokarinmu ya zamanto mun ba su don mu tabbatar musu da cewar mutanenmu ba masu laifi ba.
Wataƙila ka san kanka, ka san wasu, amma baka san wasu ba.
Haka ne.
Za ka iya tabbatar da cewa waɗannan mutane ba masu laifi ba ne?
Ni dai a iya fahimta san da ba muke cika kai ba, mu in ba an je kotu an tabbatar da laifi ba, kin ga ba za mu tabbatar da laifin mutum ba. Saboda haka mu dai a yadda muke mu'amalar ba mu san da cewar masu laifi ba ne har yanzu.
Yusuf Nabahani Abdullahi kenan shugaban 'yan canji a WAFA.
Kuɗi mai zabaɗa da uba, kuɗi mai zabaɗa da uwa. Yawa kuɗi mai zabaɗa da uba, kuɗi mai zabaɗa da uwa. Yala tsakanin ɗan adam, ɗan adam.
Wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ya yi mana ƙarin haske akan abin da ya faru tsakanin hukumar EFCC da 'yan canjin da ta kama a Kano.
Hukumar EFCC ta shiga kasuwar WAFA a ranar talata da yamma, inda ta yi awon gaba da wasu masu canjin kuɗi mutum takwas da tafi da su bisa zargin cewar suna karɓan kuɗaɗe daga hannun wasu mutane kuma suna mayar musu da su dala, wanda kuma al'amarin da suka ce kuma ba bisa ka'ida suke yin shi ba. To wannan shine dai abin da yake faruwa, kuma hakan ya biyo bayan labari da suka samu na cewar ita hukumar ta EFCC ta je kasuwannin 'yan canji a birnin tarayya Abuja, ta yi abun gaba da mutane da dama waɗanda ake zargin su da canja mutane naira wato zuwa dala. Ana zargin wasu mutane da ɓoye kuɗaɗe a wasu wurare da ba a sani ba, ko kuma suka samo su ta wata hanya mara kyau da ajiye kuɗaɗe a gida ba tare da kai sun kai su banki ba. Kuma waɗannan mutane ana kyautata zaton cewar su ne suka ɗebi waɗannan kuɗaɗe suke kaiwa kasuwannin 'yan canji suke canja su zuwa dala. Su kuma 'yan canji sai su ɗauka su kai banki ganin cewar ba wanda zai zarge su ko kuma wani abu. To amma duk da haka dai haka su ba su cimma ruwa ba, domin ita hukumar EFCC ta riga ta gano kuma ta kalli yadda farashi ya hau a kasuwar canji, kuma ta ba da sanarwa cewa tana bibiya al'amuran su kansu waɗannan 'yan canji tun ba yanzu ba, wanda ya ba su nasara ya ba su kuma saukin gano abin da yake faruwa ɗin. To an kama mutum takwas ne a jihar Kano, kuma an tafi da su yanzu haka suna ƙarƙashin kulawar su wannan ita wannan hukuma ta EFCC, inda ake zurfafa bincike a kan su. Ba zai rasa nasaba da sabon canjin kuɗi da za a yi nan da 'yan watanni masu zuwa, wanda babban bankin ƙasa ya sanar cewar za a canja fasalin wasu kuɗaɗe da ake amfani da su a Najeriya.
An gaida Salim Umar Ibrahim, wakilin mu a Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a Zangon FM a kanan Dabo. A kudin na naira 1,000 ita ce a sama, 500 kwadiza a bayanin naira 200 ita ce safara. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ya yi bayanin dalilansu na kama 'yan canjin. Amma tun da yau Juma'a ga editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau.
To babban labarinmu na wannan mako mai kanun yadda batun canjin kuɗi ya kaɗa hantar 'yan Najeriya ya duba matsalolin da suka shafi batun canjin kuɗi. Abu na talakawa suke tsoro cewa suna tsoron kar abin da ya faru a 1984 ya sake faruwa ne, amma masa tattalin arziki sun ce wannan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arziki ɗin. Sai kuma har an gano masu ajiye kuɗi a gida sun fara sayan daloli a wajen 'yan canji, kuma wasu wuraren ma an ci har da kayan abinci. Sannan akwai labarin da muka yi game da alfanu da haɗin shan maganin ƙara ƙarfin maza. Mun tattauna da masu sayar da magungunan, mun kuma tattauna da masanin addinin musulunci da kuma wani masanin kiwon lafiya. Sannan akwai labari mai taken muleka rayuwar matan aure masu yoyon fitsari. Mun tattauna da matan da matsala ta shafa inda suka koka kan yadda ake nuna musu kyama, kuma likitoci kuma sun ce dogon naƙuda ce take haifar da cutar maimakon zargin da ake cewa auren wuri ne. Akwai kuma Malam Sheikh Ibrahim Khalil wanda ya bayani game da cewa in dai suka yi haƙuri to wannan jinya da suke ma ita ma akwai lada a kanta. sannan akwai labarin da ke cewa kungiyar naira miliyan 370 da ta gaza samar da ruwa ko da dugo daya bayan shekara 6. Sai kuma akwai wani yunkurin lalata ana zargin tsohon kwamishina da kashe abokinsa a Bauchi. Sai kuma fastan da ake zargi da damfarar yar cocinsa har naira miliyan 55. Akwai labarin sace yara 39 a gona a jihar Katsina. Da kuma yadda kurta tabbatar da wa PRP da kujerar dan majalisar wakilai na Jos da Basa. Mun kuma yi nazarin yan takarar gwamnatin jihar Kano a Sikeli. Sai kuma yau ake auren rukayya da wayya da afakalla. Akwai kuma labarin sarkin da ya mako biyu yana kwana a cikin mota saboda ruwa ya mamaye masa fada. Sai kuma yajin aikin direbobi a Lagos. Da kuma ma'aikatan asibiti da aka kama su zargin cire sassan wata gawa da aka kai musu a jiya ko aka tara su a asibitinsu. Waɗannan suna daga cikin labaranmu na nan cikin gida Najeriya tare da wasu. Idan muka lura kasashen waje kuma akwai atajar Rasha da ya yi watsi da zama ɗan ƙasar saboda nuna adawa da yakin Ukraine. Sai kuma kisan da kwalara ke yi a ƙasar Malawi. Sai kuma kuncin tattalin arziki da ya sa shugaban ƙasar Ghana da mataimakinsa da sauran magarangoti aka rage musu albashi. Sannan atajar duniya Elon Musk ya karɓe jagorancin kamfanin Twitter da kansa. Sai kuma matsayin tattalin arziki da ya sa shugaban Amurka barazanar ƙara wa kamfanoni haraji. Sannan kuma Burkina Faso ta nuna aniyarta ta ƙara ƙarfafa dangantaka da ƙasar Rasha. Idan mun kuma al'ajabi mun kawo labarin jirgin ƙasan ɗaukar fasinja mafi tsawo ne a duniya wanda aka ce yana da tsawon kilomita 1.9 wato kusan kilomita 2. Sai kuma matar da ta watsa wa 'yan sanda ƙudan zuma a jiki. Sannan kuma akwai mata ta yunkurin harbar waɗanda suka je taimaka mata da cutar kanjamau. A ɓangaren wasanni kuma abin yi nazari ne kan ƙasar Qatar wadda ita ce ta ɗauki bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ta bana. Inda muka yi masa take da Qatar abubuwan da suka kamata ku sani kan ƙasar da za ta ɗauki bakuncin gasar cin kofin duniya ta bana. Waɗannan da sauransu na cikin labaranmu na wannan mako.
An gaida editan jaridar Aminiya Salihu Makera da fatan kowannen ku zai garzaya ya sai tashi jaridar Aminiya.
Tsakanin dan Adam da kudi.
Tsakanin dan Adam
da ba wata harka sai kana da kudi.
Kamar yadda na faɗa a baya shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ya faɗi dalilansu na kama wasu 'yan canji. Abdulrashid Bawa ya yi bayanin ne cikin harshen Turanci a tattaunawarsu da editan jaridar Daily Trust Hamza Idris. Mu kuma Muhammad Awar Suleiman ya fassara mana ita da Hausa kuma ya karanto.
They are very important in the sense that a lot of people that have this naira in cash, we want to convert them to USDs.
Mun gayyace su ne saboda muhimmancinsu. Saboda masu tsabar naira a hannu za su yi kokarin canza su zuwa dala ko zuwa kudaden wasu kasashe. Suna da muhimmanci saboda suna da saurin yarda wanda ke sa su yi saurin amincewa da masu kawo musu kudade suna neman canji. So kuma dama abin da suke nema shine wanda zai sai dalar da suke da ita. Shi yasa suke da matukar muhimmanci a wannan aiki da muka fara aiwatarwa.
An gaida Muhammad Awul Suleiman da fassarar bayanin shugaban EFCC Abdulrashid Bawa a tattaunawarsu da editan jaridar Daily Trust Hamza Idris. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Idan kuna da abubuwan da kuke so mu tattauna a kai ko shawarwari, kuna iya tuntubar mu ta WhatsApp a kan wannan lamba 0918-3333-0. Idan daga ƙasashen ƙetare ne sai a fara da alamar ƙarawa wato plus. Sannan a saka 2-3-4 sai a cika ce da lambar tamu ta WhatsApp. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma editan Musagir Kano Sali, ni Halima Jimarauke sallama da ku huta lahiya.